Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkamu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfi da Hashim Gumel tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin na daren rana Asabar 18 ga watan Fabrairu shekarar 2023. A cikin shirin za a ji yayin da gwamnatin jihar Zamfara ta buƙaci dukkan kungiyoyin masu zaman kansu kwashe nasu bar mata jihar. An shiga wani hali. Daga nan Ibrahim Kalmusi Garba zai shigo mana shirin sannan amsokin tambayoyin. Sai kuma shirin wasanni a takaice. Amma fa duka sai mun fara shan labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana shirin ganawa da babban jami'in diplomasiyar China Wang Yi a birnin Munich a yau Asabar a wani taro da ake ganin sa a zaman wani yunkuri na rage kaifin tankin da ke tsakanin kasashen biyu. Wata majiyar ofishin diplomasiya da ta nemi a saka ya sunan ta faɗa wa muryar Amurka cewa ana tsarin gudanar da tattaunawar ne da yammacin yau Asabar. Haɗuwar da za a yi albarkacin babban taron tsaro na Munich za ta kasance ganawa ta ido da ido ta farko tsakanin manyan jami'an diplomasiyar biyu don sa da Amurka ta harbo wani balanbalan na liƙi asiri na China a farkon wannan watan. Lamarin ya yi sanadiyar Blinken ya ɗage ziyarar aiki da aka shirya zai kai a Beijing. Tun da farko a yau Asabar mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris ta faɗa wa taron manema labarai cewa tana cike da damuwa kan ƙarfafar dangantakar gwamnatin Beijing da Moscow tun sa'ad da Rasha ta kaiwa Ukraine mamaya. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a yau Asabar cewa ƙin bayyana inda wani fursunan siyasa da Rasha ta yi tsawon wata ɗaya ya haifar da damuwar cewa an tilasta masa ɓacewa ne. Iyalai da lauyan Andrei Pivovarov sun kasa sadarwa da shi tun a ranar 8 ga watan Janairu sa'ad da ya aika da wasiƙa yana bayyana musu cewa an ɗauke shi daga gidan yarin St. Petersburg zuwa wani gidan yari na daban. Human Rights Watch ta faɗa wata sanarwa cewa wajibi ne hukumomi su gaggauta sauya tunani kan ɗaure shi da aka yi bisa alaƙa da siyasa a kuma saki Pivovarov ba tare da wani sharaɗi ba kuma a baiwa iyalansa da lauyansa damar saduwa da shi. A cikin watan Yuli an yankewa Pivovarov hukuncin ɗauri na tsawon shekaru huɗu saboda samun sada laifin shugabancin wata haramtacciyar ƙungiya da a yanzu aka rusa ta fafutukar demokuraɗiyya da kare haƙƙin farar hula a Rasha. An yi ta yawo da shi daga wannan gidan yari zuwa wani to a watan Satumba yayin da kuma aka ƙi bayyana wa iyalai da lauyansa a inda yake. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ke cin dogon zango zuwa cikin ruwa da ke gabar tekunta kamar yadda hukumomin Koriya ta Kudu da Japan suka bayyana a yau Asabar. A wani lamari da ake gani tamkar takarar faɗa ne na harba makamin nukiliya karo na biyu a wannan shekara. Haɗakar manyan fursunonin tsaron ƙasar Koriya ta Kudu suna zargin makamin mai cin dogon zango ne da aka harba daga yankin Sunan a kusa da Pyongyang babban birnin ƙasar da ƙarfe 5:22 agogon ƙasar. Rundunar soji na ci gaba da nazarin yanayi da bayanai kan harba makamin kamar tazarar da ya ci da iya tashinsa da kuma iya yawan gudunsa. Ma'aikatar tsaron Japan ta saka makamin a cikin jerin samfurin ICBM da ya tashi tsawon sa'a ɗaya kafin ya sauka a tazarar kilomita 200 a yammacin tsibirin Oshima da ke Hokkaido. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sami gano gawar ɗan ƙwallon ƙafar Ghana Christian Atsu da ya mutu a ƙarƙashin ginin gidajen da yake zaune a kudancin Turkiya bayan mummunar girgizar ƙasa da ta auku a makon jiya a cewar jami'in kasuwancin ɗan wasan wanda ya taɓa taka leda a ƙungiyar Chelsea ta Ingila. Murat Uzumahmet ya faɗa wa manema labarai cewa an gano gawar ta Atsu ne a cikin ɓaraguzai kuma ana ci gaba da tono ƙarin kayayyakinsa domin tuni aka sami ganin wayarsa ta salula. An tsara Atsu zai yi tafiya ta jirgin sama daga kudancin na Turkiya 'yan sa'o'i kafin aukuwar girgizar ƙasar. To amma manajan ɗan wasan na ƙungiyar Hayatspo ya ce a ranar Juma'a ɗan wasan ɗan ƙasar Ghana ya yanke shawarar tsayawa tare da ƙungiyar ne bayan zura ƙwallo da ta baiwa ƙungiyar nasara a wasan Super League ta ranar 5 ga watan Fabrairu. An kashe akalla fararen hula 53 a wani hari a lardin Hamada na Homs da ke tsakiyar Syria. Kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka ruwaito, suna masu ɗora alhakin harin kan ƙungiyar IS. Gawarwakin mutanen da aka kwashe su zuwa asibitin jihar Palmyra duk suna da raunukan harbin bindiga zuwa kawunansu. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Sana'a ya ruwaito, wani jami'in asibitin yana faɗa. Kafar yaɗa labaran ƙasar ta ce mutanen suna tattara wani ganyen turare ne sa'ad da aka kai musu harin. Lardin na Homs yana ƙarƙashin ikon gwamnatin Siriya da ƙawayenta. Wasu mutane biyar da suka sami raunuka kuma an ɗauke su zuwa wata asibiti. Ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira da ransu ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Sana'a cewa maharan sun ƙone musu motoci. Ba a sami wanda ya ɗauki alhakin kai harin ba ya zuwa yanzu. Wani jami'in 'yan sanda a Mississippi ya ce wani ɗan bindiga ɗaya tilo ya kashe mutane shida, ciki har da tsohuwar matarsa da mijin mahaifiyarsa a wurare daban-daban a wani ƙaramin ƙauye da ke kusa da iyakar jihar Tennessee. Jami'in 'yan sanda Brand Lance ya ce masu bincike ba su kai ga gano musabbabin kai farmakin a Arkabutla a ranar Juma'a ba. Kisan ya auku ne a wani shagon sayar da kayayyaki da gidaje biyu da ke tazarar mil ƙalilan tsakaninsu da juna. An bayyana wanda ake zargi da kai farmakin da sunan Richard Del Crum, mai shekaru 52. An ɗaure Crum a gidan kaso ba tare da wani bahasi ba bisa babbar tuhuma ɗaya ta kisan kai, yayin da masu bincike ke ƙoƙarin ƙara wasu tuhume-tuhume. Ba a kai ga sanin ko yana da lauya da zai iya yin magana a madadinsa ba.
Murtala Faruk Sanyin ne ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da ayyukan kungiyoyin bada agaji ke cikin halin rashin sanin tabbas a jihar Zamfara, biyo bayan umarnin da gwamnatin jihar ta ba su a makon jiya na ficewa daga jihar, zauren gamayyan kungiyoyin fararen hula na yankin arewacin Najeriya na ci gaba da mayar da martani ga takwarorinsa na kudancin kasar, dangane da kiraye-kiraye ga shugaban kasar ya sauke shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa daga mukaminsa. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoto kan wannan batu.
A makon jiya ne dai gwamnatin jihar Zamfara ta haramta aikace-aikacen kungiyoyin bada agaji na ciki da wajen Najeriya da ke aiki a jihar, tare da ba su umarnin ficewa daga jihar ba tare da ɓata lokaci ba. Gwamnatin dai ta ce bayanan sirri na nuni da cewa kungiyoyin na dafa wa tsagerin da ke barazana ga lamuran tsaron jihar, wato 'yan fashin daji. Sai dai kungiyoyin fararen hula a jihar ta Zamfara sun ce ko da yake gwamnatin na da ikon ɗaukar wancan mataki, amma bai kamata ta yi wa kungiyoyin kuɗin gora ba.
Lokacin da abu ya faru, mun je musu shi Commissioner of Home Affairs, Security and Home Affairs, shi ne ya gamu da cewa particularly he is referring to particular NGO, Wazo Bear Peace Initiative, idan aka kama wata tana taimakawa bandits suna ayyuka. To ga bai kamata a ce an zubar da ruwa ba da yaron da ke ciki ɗan gama wanka. Sai a tsaya a yi bayani a gano wannan NGO a tsaya ake kunci, to amma an zo an ci duk NGO suka shiga yanzu. Ya kusan is very serious tension. Just a coalition of NGO su kuma suka ɗauka suka ba da bandit ɗin su cewa sun barranta da wannan maganar da gwamnati ta yi. Muka fitar. To da muka fitar mun yi tsammani har yanzu gwamnati ya magana kun bai ƙarshe komai ba.
To yanzu wannan hali yake ciki.
Eh to gaskiya ana Ministry of Health, Ministry of Humanitarian Affairs su ma sun yi ƙorafin su. Saboda akwai partners kamar UNICEF, WHO, in kace su kwashe kayansu irin taimakon da suke ma jiha kan harkar lahiya. Ai matsala ce. So bai yiwu a ce a kuri kowa. To yanzu gaskiya muna da consultation, ana meeting.
Kwamaran Muhammad Kabiru Rabiu kenan shugaban zauren gamayyar kungiyoyin fararen hula a jihar Zamfara. Ya zuwa yanzu dai ba a kai ga cima wata matsaya ba tsakanin ɓangarorin biyu. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da gamayyar kungiyoyin fararen hula na yankin arewacin Najeriya ke ci gaba da mayar da martani ga takwarorinsu na yankin kudanci, waɗanda ke cewa ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya sallami shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa. Har ma shugaban gamayyar Kwamar Ibrahim Wayya ke cewa
yadda makawayi gari a 'yan kwanakin nan muka ga wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu musamman daga kudu suna ta faman zanga-zanga da sunan suna wakiltar dukkan ƙungiyoyi masu zaman kansu daga Najeriya, na kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya kori shugaban hukumar EFCC. Ba ma cikin wancan tsarin, kuma ba da mu ba a cikin wancan tsarin, kuma ba ma goyon bayan abin da suke ambata. In kana maganar abin da ya shafi kotu, to ka bar wa waɗanda suke ahalin sabgarsi da kamata yi su tara lauyoyi su ga yadda za su ba su shawara su shiga rigimar su ma ta hanyar kotu yadda za su tabbatar da cewa abinda ake zargin shi chairman na FCC Abdulrashid Bawa ta tabbata haka ne
kine dai wasu ke alakanta faruwar waɗannan abubuwa guda biyu da sha'anin siyasa wato batun umarnin gwamnatin Zamfara ga kungiyoyin bada agaji da kuma na neman sallamar shugaban hukumar ELCC la'akari da cewa asabar din makon gobe ne idan Allah ya kai mu ƴan Najeriya za su zabi sabon shugaba da ƴan majalisar dokoki Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so a saurare mu za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com domin sauraron shirye-shirye mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Assalamu alaikum VOA Hausa ko me ake nufi da takardar kudi ta bai daya menene manufar aiwatar da amfani da takardar kudi ta bai dayan ko menene alfanun tsarin mai tambaya mai nasara nasarawa kuntuwa to idan mai tambayar malam mai nasara nasarawa kuntuwa na saurare ga ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga malam Ibrahim Musa Abdu na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa da ke Hong wanda ya ce
jama'a assalamu alaikum masu tambaya suna so su san me ake nufi da takardar kuɗi ta bai daya da kuma menene manufar aiwatar da amfani da takardar kuɗi ta bai daya da kuma menene amfanin takardar kuɗi ta bai daya to da farko ya kamata mu san menene takardar kuɗi ta bai daya takardar kuɗi ta bai daya takardar kuɗi ce wanda kasashe daga biyu zuwa iyaka yadda hali ta kama za su hada kai da niyan yin amfani da takarda guda na kuɗi guda daya wato idan doka misali kasashe guda biyu ne daya kudin kasa a cikin biyu din za a iya dakatar da aiki da shi koko za a ci gaba da aiki da shi amma dai babban kudi wanda zai zama dukka kasashen za su yi amfani da shi shine sabuwar kudi da suka yadda akan za su yi aiki akai misali Nigeria da Niger su shiga yarjejeniya na amfani da takarda kudi na bai daya za a yi amfani da naira ne koko saifa da Niger ke amfani da shi ita takarda kuɗi ta bai daya yanki gaba daya suka yi amfani da shi inda ma so samu ne a yadda duniya ke tafiya kusan duniya ma su amfani takarda guda daya wanda zai zama na ko ina kaje a cikin duniya za ka yi amfani da shi kai tsaye in za a iya tunawa kasashen turai sun yi wannan a 1999 sun fitar da kuɗi takarda kuɗi ta bai daya da ake kira euro duk da dai a daidai wancan lokacin manya-manyan kasashe sun kai guda uku ba su yadda sun shiga tsari na euro ba kasashe kamar Birtaniya, Denmark da ma Greece amma zuwa 2004 kusan kasashe na turai gaba daya sun shiga aiki da euro euro kasa ya daidaita kudaden kasashen turai wanda kusan dukkan kasashen turai idan ka shiga za ka sayi abu da euro takarda kuɗi ta bai daya tana daidaita farashi misali yanzu idan ka shiga kasashe da suke amfani da kuɗi daya farashi da ka samu a kasa a shi ne farashi da zaka je ka samu a ƙasa ba. A yankin Afrika ta yamma an so a ƙirƙiri takarda kuɗi ta bai ɗaya wanda ake kira aka saka lakabawa suna ECO. Amma dai ƙarshen takardar kuɗin zai jingina ne da saifa da yake yawancin ƙasashen a ƙasashe ne waɗanda Faransa ta yi mulkin mallaka. Amma har zuwa yau wannan mafarki bai tabbata ba. Yawancin abin da ke hana yin amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya kusan saboda bambanci na tattalin arziki, na ƙasashe. Wannan kasan ya fi wannan kasan tattalin arziki yawancin in an maida abun daidai an kawo daidaito a tsakanin kudaden ƙasa mai ƙarfin tattalin arziki takan sha wuya wajen guyun ƙasashe da ba su da ƙarfi wajen tattalin arziki. Muƙaddama ɗauka misali fetur na Najeriya in an kawo takardar kuɗi ta bai ɗaya. Yadda za ka sayi fetur a ce naira 200 ko 300 a Najeriya to dole haka za a saida ita a Niger, haka za a saida ita a dukkan ƙasashe ta Afrika ta yamma. To ba mamaki shi yasa manyan ƙasashe kamar su Najeriya ba sa marmarin saurin yadda a yi amfani da ƙasa to takardar kuɗi ta ECOWAS da ake kira ECO. Takardar kuɗi ta bai ɗaya kalma ce daman wanda aka fi sani da common currency. Kalmar turanci ce wanda duniya ta fi sani da common currency idan mutum bai fahimci bayani tun ɗazu da Hausa ba. To amfanin manufar aiwatar da ita shine wato a tabbatar da dukkan ƙasashe da suka yarda za su yi amfani da shi ya zamana idan ka shiga wannan ƙasan za ka sayi abu da kuɗi da aka yarda. Doka yanzu a ce an yarda za a amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya a Afrika ta yamma kamar yadda na yi magana daga ba a baya, mu ce a ce naira ita ce kuɗin da aka yarda za a aiki da shi. To da naira na Najeriya za ka je Niger, za ka je Benin, za ka je Burkina Faso, za ka je Côte d'Ivoire, Togo, duka ka je ka sayi abu. Za ka je Ghana ka je ka sayi abu daidai yadda za ka saya a Najeriya. Naira ta zama kuɗi da idan ka je ba sai ka canza ba, ba ka buƙatar canji. Kai tsaye za ka je ka sayi ko sai a Ghana da naira. Kai tsaye za ka je ka sayi duk abin da kake so a Niger da naira. Shi ne kenan kaddamar da ita idan har an kaddamar da ita ɗin. To takardar kuɗi, tsari na takardar kuɗi ta bai ɗaya tana da amfani da suka yarda su yi. Dr. Mawaka Mamman Shata yana cewa a wani wakansa, yawan mutane su ne kasuwa. Yin amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya yana kawo yawan mutane ya faɗaɗa kasuwa. Misali lokacin da ƙasashen Turai suka yi yadda da yin amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya ta euro, ainihin kasuwa ta Turai an kimanta cewa mutum miliyan 200 ne. Shekaru 4-5 daga baya da aka ƙara faɗaɗawa, kasuwa ta karu zuwa miliyan mutane miliyan 300. Daga miliyan 200 ya koma miliyan 300. Yawan mutanen Najeriya mu ɗauka yanzu miliyan 210 yadda ake cewa, mutanen Niger sun kai miliyan 20 zuwa wani abu kamar mai ka haka. Idan ana amfani da takardar kuɗi ta bai ɗaya, duk mutanen Najeriya da mutanen Niger kasuwar ya zama ɗaya. Ka ƙara kuma duk mutanen Senegal, duk mutanen Afrika, dukka a taru da Afrika ta Kudu, kaga kenan za a samu kasuwa mai mutane kusan miliyan 300 jijimilla. Ashe kenan ya faɗaɗa kasuwa. Maganan ka je ka ce sai ka yi canji kamun ka sayi abu ya ba zama babu. Za ka je kai tsaye, kaga kenan an samu sauƙi wajen wahala na canja kuɗi a wani ƙasa kamun a yi abu ya buƙata. Farashi ko za su daidaita? Na ba da misali, idan da a ce yanzu takardar kuɗi ta bai ɗaya ake amfani da shi a Afrika ta yamma ko ko mu ce Najeriya da Niger kawai ba ma amfani a ce za a yi fasakori na irin mai kamar su fetur kamar wasu abubuwa na masarufi da ake bukata a Najeriya ko Niger don me ne takardan kudin ya riga ya daidaita farashin zai zama daya ba zai zama ka sayi abu a Najeriya 10,000 ka je Niger ka je ka sayi shi 10,015 ko 20,000 ba a'a farashin zai zama daya tun daga daman takardan kudi daya ake amfani da shi so wa'annan dai su ne kadan daga cikin muhimmancin riba da ake samu wajen hada dai takardan kudi ya zama ta bai daya duk da dai akwai amfanoni da yawa akwai kuma matsaloli dai su ne manyan kasashe masu karfin tattalin arziki sukan goya kananan kasashe da ba su da tattalin arziki mai karfi wanda kuma lallai shi ne ma yasa a lokacin da aka yi a kasan Turai kasashe kamar su Ingila suka ki shiga cikin abun da wuri ganin za su goya wasu kananan kasashe da ba su da karfi a can Turai zai zama na za su kamar za su irin wahala dai akan tsarin so waɗannan dai so su da dai abubuwan da fatan dai wannan ansa da aka bayar zai dan haskakawa mai tambaya zai ba mai tambaya dan haske akan tambayansa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To sai a kasance da mu mako gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Malam Ibrahim Musa Abdu na kwalejin Horis da malamai ta jihar Adamawa da ke Hong da wakilin mu a shiyar Adamawar Najeriya Muhammad Salisu Lado da producer mu Dadi Balawe da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
A gai da Malam Ibrahim kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan.
Najeriya. Ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dako dai ina ƙara karatowa.
Yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnoni da 'yan majalisu.
Zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata.
Sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dumi da sharhi a game da zabukan.
Batutuwan katin zabe.
Tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe.
Tsaro ga masu kada ƙuri'a.
Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Babangida Shibirin a Lagos.
Madina Dauda da ke nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Hussein Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da saƙo danganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki.
Da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Madalla, yanzu kuma ga Murtala ya damana da labarai amma wannan karan a takaici.
Dr. Filu, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana shirin ganawa da babban jami'in diplomasiyyar China Wang Yi a birnin Munich a yau Asabar. A wani taro da ake ganin sa a zaman wani yunkuri na rage kaifin tankin da ke tsakanin kasashen biyu. Wata majiyar ofishin diplomasiyya da ta nemi a saka yata ta fadawa muryar Amurka cewa ana sa ran gudanar da tattaunawar ne da yammacin yau Asabar. Haduwar wadda za a yi albarkacin babban taro tsaro na Munich za ta kasance ganawa ta ido da ido ta farko tsakanin manyan jami'an diplomasiyyar biyu tun sa da Amurka ta harbo wani balan-balan na leken asiri na China a farkon wannan watan. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a yau Asabar cewa kin bayyana inda wani furusunan siyasa da Rasha ta yi tsawon wata ɗaya yana haifar da damuwar cewa an tilasta masa ɓacewa ne. Iyalai da lauyan Andrei Tovarov sun kasa sadarwa da shi tun a ranar 8 ga watan Janairu sai da ya aika da wasiƙa yana bayyana musu cewa an ɗauke shi daga gidan yarin St. Petersburg zuwa wani gidan yari na daban. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ke cin dogon zango zuwa cikin ruwa da ke gabar tekunta kamar yadda hukumomin Koriya ta Kudu da Japan suka bayyana a yau Asabar. A wani lamari da ake gani tamkar takalar fada ne na harba makamin nukiliya karo na biyu a wannan shekara. Hadakar manyan hafsoshin tsaron kasar Koriya ta Kudu suna zargin makamin mai cin dogon zango ne da aka harba daga yankin Sunan a kusa da Pyongyang babban birnin kasar da karfe 5:22 agogon kasar. An sami gano gawar dan kwallon kafar Ghana Christian Atsu da ya mutu a karkashin ginin gidaje da yake zaune a kudancin Turkiya bayan mummunar girgizar kasa da ta auku a makon jiya a cewar jami'in kasuwancin dan wasan da ya taba takale da kungiyar Chelsea ta Ingila. Murat Uzumetnet ya fadawa manema labarai cewa an gano gawar ta Atsu ne a cikin baraguzai kuma ana ci gaba da tono karin kayayyakin sa.
To masu raro da haka ne maka karshen shirin namu na yau sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu inda za mu da muku da wani sabon shirin. Za ku mai zurta fukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu amaradin Murtala Faruk Sanyin na da yake na kawo muku shirye-shiryen mu na yau da Jumbe Hamza wanda ya hada tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mustanik. Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.